albarka mai yawa da alkhairi a cikin wannan auratayya. Kuma muna roƙon Allah ya sanya sauran ƴan matayenmu da zaurawa ma waɗanda suke kasuwa, wato waɗanda suke neman mazajin aure, to Allah ka kyautata musu zabi. Haka nan su ma ƴan uwanmu maza da suke fafutuka suna neman zabin Allah akan matayen da za su aura, to muna fatan su ma Allah subhanahu wataala ya musu kyakkyawan zabi na alkhairi. To la'akari da cewa har kullum idan an zo batu na aure aka ce za a yi nasiha, to babban dai saƙon da ake so a nuna shine wai ana son ne a nuna maka cewa kowane tsuntsufa yana kukan gidansu ne, wai kowa yana son ya nuna mene imani da shi, mene ne rayuwata, mecece nake son in cimma a abin da ya rage a rayuwata. Shine idan an zo aure sai kaga kowa yana ɗaukan irin kukan gidansu, wanda ya kwankwaɗi tarbiyya, ya kwankwaɗi san Allah da manzansa, ya kimanta addinin musulunci da shari'o'insa, sai kaga ya ce ni idan zan yi aure walima za a yi, a kuma yi nasiha, a faɗakar, a tsoratar da mutane Allah, a kuma tallata musu shari'ar Allah, a kiranye su akan su zo su yi aiki da ita. To wannan tsuntsun ya yi kukan gidansu ya nuna maka irin tarbiyyar da ya sha a gidansu. A daidai lokacin da yake kuma akwai waɗanda yake idan sun tashi auren su kuma abinda za a yi shine party za a yi. Za a je hotel a can bayan gari, ba dattawa, ba malamai, duk wani mutumin kirki dai da ake sa rai a cikin al'umma ba za a gan shi a wurin ba. Da haka sai a je hotel a cashi, mai DJ ya zo, maza su fito, mata su fito, mata su fito da ƙawansu da duk irin waɗansu sinadarai da Allah ya gina musu a cikin jikinsu domin su kyautata zamantakewa da mazajensu, duk sai su fito da shi a wannan ranar su nuna ma duniya. A irin wannan lokaci sai a yi fitsara da lalata da ƙetare haddi, a toni Allah subhanahu wa ta'ala, a kuma gayyato Iblis, a ƙara jaddada mubaya'a da shaiɗan, a nuna ma shaiɗan cewa fa muna tare da kai, ka sha kuriminka ka kawai, wannan auren muna tare da kai, kai muke fatan ma ka zama majiɓincinmu a cikin wannan auren. Shine sai a je fati, a yi lalata, a yi shegantaka. Su ma irin waɗannan ma'auratan sun nuna irin kukan gidansu ne, irin tarbiyyar da suka sha kenan su ma a gidansu. To shi yasa nake cewa duk lokacin da aka tashi za a yi aure, to sai kaga kowane irin mutum yana kukan gidansu, yana nuna maka irin tarbiyyar gidansu da irin abin da iyayen shi suka ɗora shi akai a rayuwarsa, da kuma abin da yake fatan ya zama gobe. To a ƙarƙashin wannan ne aka shirya wannan walima, wanda a ciki za a yi nasiha da faɗakarwa da jawo hankali domin mu gudu tare, mu tsira tare. To muna fatan shi wannan aure na malama da Malam Abdul-Jabbar, Allah ya sanya albarka a ciki, iyaye kuma da suka tarbiyyantar da waɗannan ‘ya’ya, muna fatan Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yalwa da buɗi. Sauran ‘ya’yansu da ke ƙasa muna fatan Allah ya musu kyakkyawan zaɓi na alkhairi. Ga manya-manyan malamanmu, ga Malam Abubakar shi ne babban limamin wannan masallaci, yana daga cikin malamanmu a wannan gari kuma abokan da'awa. Ga kuma shi malamin namu kuma jagoran wannan al'amari, Malam Ahmad Tijjani, wanda yake ɗiyarsa ce ake ɗaura mata aure gobe da izinin Allah. Duk muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara ma rayuwarsu albarka, da sauran ɗaiɗaikun ‘yan uwana matasa, ga sunan suna da yawa masu kazarkaza a cikin wannan harka. Wato ‘ya’yan uwana mata, abinda nake so in tunatar da ku wato ina son yanzu mu dauko rayuwa ne da zamantakewa ne da kullum akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da al'umman sa hadisin al-Imam Muslim shine ya ruwaito shi kuma nana Aisha ita ce ta karbo wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce akwai wadansu abubuwa guda goma ashirun min al-fitra akwai wadansu abubuwa guda goma suna daga cikin fitra malamai suka bayyana cewa abinda ake nufi da fitra shine shiriyan annabawa addinin Allah da kuma tafarkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ma'anar fitra manzon Allah ce waɗannan abubuwa guda goma to babu wani annabi face annabin nan yayi aiki da wannan kuma ya hori al'umman shi su aiki da shi babu wani annabi face sai ka same shi ya cika waɗannan abubuwa guda goma tun daga kan annabi Adam alayhi salatu wassalam har ya zuwa ƙarshen annabawa da manzanni fiyayyen halitta bi abihi ummi salawatullahi wa salamu alayhi duk sun yi tarayya akan waɗannan abubuwa guda goma kenan idan aka ce ka kididdigo sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi tarayya da waɗansu annabawa akai babu wani annabi da ya saba to idan ka lissafo waɗannan abubuwa guda goma to za a baka maki 100 bisa 100 suna cikin addinin da Allah yake so addinin da Allah ya yarda da shi wanda ya riko da shi baya ga daraja da zai samu a wurin Allah da yadda da zai samu a wurin Allah zai kuma gyara mishi rayuwar duniyarsa zai kyautata mishi zamantakewansa zai gayyato mishi farin jini a cikin al'umman da yake mu'amala da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rattabo waɗannan abubuwa guda goma duk idan kuma ka kalle su sai kaga suna da alaka da gangan cikin dan adam domin abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce qassul shawarib datse gashin baki abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko ya faɗi datse gashin baki na biyu yace i'fa'ul lihya cika gemu abu na uku yace as-siwak yin aswaki abu na hudu yace istinshaqul ma shaqa ruwa abu na biyar yace taqlimul adhafir wa al-adhfar yanke kumba abu na shida yace ghasul barajim wanke duk wani sako gaba da take iya tara datti a cikin jikin dan adam wanke ta yana daga cikin shirin annabawan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace natful ibdi yanke gashin hammata abu na takwas annabi sallallahu alaihi wasallama yace halqul ana aske gashin mara abu na tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace intiqasul ma kama ruwa abu na goma mai ruwaito hadisin yace na manta na goma amma malamai da suka zo suna sharhin hadisin kamar al-qadi iyab sai yace na goman kaciya ne domin ya zo a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafo abubuwa guda biyar suna daga cikin shiriyan annabawan Allah sai ya kawo da kaciya to shi wannan mai ruwaito hadisin annabi sai ya ce na manta na goma sai malamai suka lalubo a waɗansu hadisan suka ce kaciya ne idan ka tattara su zai baka abubuwa guda goma duk cikansu suna daga cikin shiriyan annabawan Allah salawatullahi wa salamu alaihi kafin mu zo mu dauke su ɗaya bayan ɗaya mai sharhin su kamar yadda nace idan ka dube su gabaki daya zaka ga suna da alaka da gangan jikin dan adam wanda hakan yana maka nuni akan irin yadda Allah ya kimanta ginin halittar dan adam wannan halittar da Allah ya maka bai maka shi a banza ba wannan halittar da Allah ya miki bai miki shi a banza ba musamman jikin ya mace idan cikkunan mutane gabaki ɗayan su mazan su da matan su ya zama yana da kima to me kake tsammani kuma da jikin ya mace wanda yake yana da wata alfarma wanda jikin ɗan namiji bai da ita kaga yanzu namiji yana iya cire hulansa ya sosa kanshi ba abin da ya dame shi in ma ga dama ya cire hulan ya aje sai me ba komai ba wanda zai ce ko baka kyauta ba ba wanda zai ce mishi haka amma mace idan ta fito da gashinta ba ma wai mutane ba har mala'iku sai sun tsine mata sai dai ko in a gidan aurenta ne ko gidan iyayenta ko kuma gurin da ta iya fito da gashin kanta babu laifi amma haka kawai a gaban mazajen da suke ba muharramanta ba ba mijinta ba kawai ta fito da gashi to baya ga tsinuwan mutane ma har mala'iku sai sun tsine mata albarka haka nan yanzu kaman ɗan namiji din yanzu ya fito da hannunsa haka ba komai jikin yana da alfarma da Allah ya bashi amma yanzu wannan din an fito da wannan gangan jikin ba wani wanda zai damu amma jikin ya mace fa ba irin wannan bane jikin ya mace Allah ya mata wani irin kira na kima na musamman wanda shari'a take neman ta suturta wannan jikin nata saboda ta nuna irin kiman da Allah subhanahu wataala ya mata ya mace tana da wata alfarma na musamman wanda yake ba a yi ma ƴaƴa maza irin wannan alfarman ba zaka ji ko a cikin hadisai manzon Allah yana cewa wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu ya tarbiyance su har suka girma ya aurar da su manzon Allah ya ce da ni da shi haka za mu zauna a cikin gidan aljanna kun ji an faɗi wannan akan ƴaƴa maza wannan yana nuna maka irin yadda shari'ar musulunci ta kimanta ƴaƴa mata to haka nan ta kimanta ƴaƴa mata sannan kuma ta kimanta gangan jikin ƴaƴa mata saboda irin kiman da Allah ya miki a gangan jikinki shi yasa ba a yadda kare da doki ma ya ga jikinki ba saboda irin kiman sa in kika bar jikinki kowane kare da doki zai zo ya ga gangan jikinki to ina kiman ina alfarman da Allah ya yi ma gangan jikin nan kin walakantar da abu mai kima idan kina son ki gane bambanci da ke tsakankanin abin da yake a sarari da abin da yake a koye to ki ɗauki irin abin wuyan zinarin da kuka samu idan kika samu abin wuyan zinari sai kika sai an sa shi a cikin wani abin nan me ne sunan shi sai an sa shi a cikin auduga sannan sai a samu wani gilashi shi ma a cikin gilashin sai an shimfiɗa mishi wani ɗan shimfiɗa ɗan wani abu mai taushi to sannan sai a sa a ciki sannan sai a maida a rufe idan kika ɗauki wannan abin wuyan zinaren naki can ƙasan akwati kika kai shi saboda ki nuna me ki nuna abin nan yana da kima amma idan kika ɗauki abin wuya ko ɗan kunni ko abin hannu na 200-500 na GL a tsakar ɗaki ma kike bari shi yara duk su gama wasa da shi bai dame ki ba saboda me saboda ba shi da kima sosai amma wancan mai kiman fa sai da aka yi mishi sutura aka ƙara yi mishi sutura sannan akan je a ɓoye shi inda idanun mutane ba sa kaiwa ashe duk abu mai kima in dai aka bari idan kowane kare da doki ya kai kanshi shikenan an zubar da wannan kiman ya mace kuma ta salwantar ta walakanta kima da daraja da Allah subhanahu wataala ya mata to ina magana ne akan cewa Allah subhanahu wataala ya kimanta gangan jikin dan adam har a cikin alqur'ani mai girma yana cewa wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir Allah ya kera halittan ku ku mutane kuma ya kyautata kiran halittan ku domin me domin ku tarerayi wannan gangan jikin akwai wani aiki da Allah yake so wannan gangan jikin yayi ku sani cewa wa ilayhi al-masir za ku koma zuwa ga Allah za a binciki wannan aikin da aka dora muku shine ma'ana an kawo maganan an kera halittar mutane an kyautata kiran halitta sai kuma aka ce amma fa za ku ko ku sani cewa kenan wannan gangan jikin da Allah ya baku to amana ce Allah ya baku kalki fariya ki ce to sai me jikina ne eh jikinki ne amma Allah ya baki akwai kuma komawa zuwa ga Allah ai bincike akan wannan amanan da Allah ya baki kil kun fahimci da kyau da aka mutum bai sai bigi kirji ya ce to gangan jikina ne in naga dama ma in yanka kaina sai mutum ya yanka kanshi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan har ma annabi ke cewa waɗanda suke yin zane-zane a fuska manzon Allah ya faɗo ni narko akan su sai dai wanda kila admission ne ba akan yaddansa ba amma wanda zai dauki fuskan shi ya je wani ya bille wani ya bibbiyu wani ya fashin goshi wani ya kaza in dai akan zabin shi yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗo ni munan narko da zai faɗa mishi ranar tashin alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kidaya masu irin wannan dabi'ar cikin masu canza halittan Allah kuma akwai azaba da Allah subhanahu wataala ya tattali akan ta akan masu canza halittan Allah subhanahu wataala dan karki tsammanin to ai gangan jiki ne da abin da naga dama zan yi wallahi ba da abin da kika dama bane gangan jikin naki ne amma Allah ya baki aransa kuma akwai ranan da za a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma zai bincike akan wannan gangan jikin naki shi yasa kika ji an ce za a bincika harshe mene ya fadi kowa san wannan tambayar da za a yi akan harshe har manzon Allah ma yake cewa mafi yawan abin da ke kai al'umma wuta hasaidu alsinatihim abinda harasan su suka girban musu kenan ashe harshen da Allah ya baki aro ne ba wai an bashi ne kawai ki fada abin da ke ga dama ai kina da yancin magana ai zamanin demokradiya ake demokradiyan ƙarya demokradiyan banza da tana cin karo da shari'ar Allah to karki tsammanin wai din Allah baki harshe to ai harshe daina wani baki na ne waye ya isa ya hana ni in fada abin da naga dama Allah da manzansa ya isa ya hana ki fada abin da kika dama sai dai abin da Allah ke so kuma yayi da shi sannan kin san cewa za a yi hisabi akan gani duk abin da kika gani ranar tashin alkiyama sai an dawo da shi sai an yi hisabi akai me kika kalla kin kalla halas ko haram gobe kiyama sai an dawo an yi hisabi akan wannan haka nan ma tunaninki karki ce to da abin da naga dama in tunani zan yi tunani ai kwakwalwa na ne to inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ilayka kana anhu mas'ula da ji da gani da tunani duk cikan waɗannan abubuwan sai an yi tambaya akan saranin tashin kiyama haka nan za a yi bincike akan tsareshin da Allah ya baka kowa ya san wannan tsaraicin da Allah ya baka za a yi bincike akai wanda ya aiwatar da tsaraicin shi irin yadda Allah ya yarda ya kubuta wanda ko ya tozarta kanshi matan da ta walakantar da wannan tsaraicin da Allah ya bata ta zama kamar wata kadduwa tana bin maza gunsura yana barbaranta ta walakantar da tsaraicin da Allah ya bata gobe kiyama sai Allah subhanahu wataala ya kona ta da wutan jahannama a wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa istahyu min Allah haqqal haya ya ku mutane ku ji kunyan Allah mana mafi kololuwancin kunya kaji abinda manzon Allah ya gaya wa mutane ku ji kunyan Allah mafi kololuwancin kunyan Allah sai sabai suka ce inna walillahi alhamdu nastahyi min Allah azza wa jalla suka ce ayya manzon Allah mun gode ma Allah gurgudo dai mun san muna jin kunyan Allah sai annabi ya ce ba ni nake nufi ba sai ya ce manista haya min Allah haqqal haya duk wanda ya ji kunyan Allah haqiqanin jin kunyan Allah falyahfazir ra'asa wa ma wa'a annabi ya ce duk wanda ya ji kunyan Allah haqiqanin jin kunyan Allah to zaka ga ya kiyaye kansa da abin da kanshi ya daukalla ya dauka idan aka tambaye ki menene kanki ya dauka kin ga dai a matakin farko akwai kwakwalwa to duk wanda ya kiyaye kwakwalwansa bai cusa waƙe-waƙen banza a cikin wannan kwakwalwan ba bai cusa batsa da rashin kunya da kalmomi na rashin mutunci irin wanda ake a miyagun fimafuman Hausan nan fimafuman da Allah ya tsine musu albarka kuma da ke gurbata tarbiyya suke jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata tana nan ita ba abin da ta tare ma sai kalle irin waɗannan fama-fama a arewa 24 tauraruwa wane ne gaya nan dai miyagun tashoshi tashoshi na kafirai makiya Allah wanda aka cuso shi cikin al'ummar musulmi domin a gurbata mana tarbiya sai ka ga mace balagaggiya ta fito ba hijabi kai ko gele ba ta dashi tana rawa tana tika rawa da katan banza katan wofi don Allah don Allah rawa a bainin jama'a sai an ce miki wannan abu yana gurbata tarbiya in ba mare kunya ba wane ne zai fito yana rawa a bainin jama'a ko mace tsakankaninta da mijinta a daki akwai wacce take ba za ta iya wannan rawan ba amma ta fito duniya na daukan ta wai tana wasan kwaikwayo tana fim a cikin fimafuman nan ai ta wasa da ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowa fa ya san wasa ake yi amma za a rika jawo qur'ani za a rika jawo hadisi ana wasa da su a cikin fimafuman nan zaka ga yadda ake fito da tsaraici kaga yadda mace sai da ta je ta wanka ta kintsa kanta duk wani sanadari da Allah ya halitta a gangan jikinta wanda ya iya jawo hankalin wani namiji sai da ta fito da shi tukuna karara sannan ake daukan ta a hoto ake tallata ma duniya mazaje nawa kike jin zaki jefa rayuwarsu cikin fitina shi yasa sai mu ta gani muna ji a social media irin yadda zaka ga ana nuna inda ake fasikanci da fajirci da wannan ɗan film to ke ko ne lalacewa ne ya fada miki a ce ki rasa wanda zaki riƙa kwaikwayon rayuwarta sai ɗan film wanda yanzu ɗin nan ta gama film an jima zaki ganta daga ita sai gajeren wando zaki ganta daga ita sai brazier akan gado da ita da wani katon namiji zaki ji ana faɗin ga yadda aka yi wane ya sadu da wanci ya zina da ita ga yadda aka yi wanci te ma dugo da wanci kuma duk ɗan film ne fa ko kun taɓa jin ga inda aka kawo cewa ga inda wani malami ko wata malama ta je te ma dugo ko wani ya je ya zina da wata abin nan sai dai a cikin ɗan film lalatattu fitsararru wanda Allah ya ɗeba kunya a cikin zuciyarsu to ba za ki cika ƙwaƙwalwanki da waƙe-waƙe na irin waɗannan miyagun fama-famai kuma man da Allah ya tsine musu albarka ba za ki cika kwakwalwanki da abin da shari'a ba ta yadda ba sannan kanki yana dauke da ido kamar yadda muka yi bayani a baya sai kin tsara ganinki ba ko ni kike so ki gani zaki gani ba sai dai abin da Allah da manzo ya dake gani shi zaki gani kun ga wannan mafi sharrin abu kenan a wannan zamani da muke dashi wannan wayan hannu abin da iyayenka ba su taba gani ba kakanninka ba su taba gani ba idan ka shiga wannan wayan ba abin da ba za ka gani ba abin da ba za ka ji ba na rashin kunya da rashin mutunci to manzon Allah ya ce ka kiyaye kai ka kiyaye abin da ke kan to cikin abubuwan da ke kan ka shine akwai ido sai ka kiyaye idanka ko ka ji kana idanka na gaya maka kalli wancan batsan mana kalli yadda ake kaza mana ki kalla mana ai za ki ga yadda ake kaza zaki ga yadda ake kaza to in dai ba tsane da rashin kunya to akwai tambaya akan taranin tashin alkiyama wanda bai kunyan Allah ne yake iya wannan kalla kalla sannan a cikin kanki ai akwai baki kamar yadda muka yi magana me zaki furta sai abin da Allah ke so abin da Allah ya yarda shi a cikin kanki akwai kunninki mene kunninki zai rika ji sai abin da Allah da manzo ya yarda ce wanda ya ji kunyan Allah hakikanin jin kunyan sa fali hafazir ra'asa wa ma wa'a to sai ya tsara kanshi da abin da kan yake dauke da shi yanzu nan mun dan lissafo abin da ke dauke a kan ke dauke da shi ne kwakwalwa ido harshe hanci kunni da kuma gashi dukkan ya dauke su ashe ba zaki je ki shampo ki waye ki waye ki fito da gashin ki kina son mu mutanen gari ko makalla ba saboda mene in kin yi haka kin yi rashin kunya ga Allah annabi ya ƙara bayani cewa in kana so ka ji kunyan Allah wal yahfazil batana wa ma hawa ka tsare cikinka wannan ciki da kake gani ka tsare cikinka wa ma hawa da abin da ke kewaye da cikin subhanallahi wata magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji yadda ake zuba azancin magana da kwarewa wurin iya fidin magana ta taitacciyar magana amma sai ta zo da ma'ana mai fadi sai annabi ya ce ka tsare cikinka kuma ka tsare wa ma hawa da abin da ke kewaye da cikin kun ga dai na dai an fadi maganar ciki ka tsare cikin kaga ba za ka ci haramun ba kenan sai ka tsare cikinka daga haramun ka ji kunyan Allah kenan kenan ba kawai duk dukiyar da yazo hannunka shine dukiya zaka ci abin ka ba a'a shin wannan dukiyar ta halal aka same shi ko ba ta halal bane akwai wanda sai ta je ta gulma sannan za a bata abin da za ta ci na rantse miki da Allah haramun kike ci manzon Allah ya ce man akala akalatan bil mu'min wanda ya ci loma daya ta hanyar sai ya soki mu'mini manzon Allah ya ce sai Allah ya ciyar da shi kutankucin shi a wutar jahannama hadisin al-imamu wanda sai ka je ka zagi wani sannan zaka samu wani abin da zaka ci manzon Allah ya kararce haka nan wanda ya samu wani tufafi amma ta hanyar sai da cimo wani musulmi mutunci sai Allah ya mai tufafi da wutar jahannama har tashin kiyama wata tana nan ita source din da take samun abin da take sa a cikin ta shine ta saci kudin mijinta ai bai ganewa ai bai ganewa in yi aje 10,000 in na tur 2,000 ba zai gane ba zaki zo da abin da kika ci ranar tashin alkiyama kuma ki san cewa kin ci makanki wutan jahannama kin ci makanki wutan jahannama yake yar uwa wata kuma sai ta ɗibi abincin gidan mijin ne sai ta saida sai ta dauki taliya guda 2-3-4 sai ta saida miji ya kawo kaya yana tsammanin ya wata daya cikin kwana 21 sai ta zo ta ce mishi to abu fa ya kare ya aka yi ya kare ta ce ai mun ta baki ne nan ko kariya ne nan ko kariya ne wata kuma sana'a take amma sana'an banza dan film take bada haya sai a aiko daga makwabta wai an ce kina da film din jahannama ga fasinja sai ta ce eh da shi sai ta bada film din jahannama ga fasinja to kaga wace ce direban jahannaman kenan ita wace ta bada film haya sai a bata naira 200 wata kuma ita kuma gangan jikinta take saidawa ana biyanta sai ta je te kwalliya sai ta zo ta zauna a shago duk wanda yazo tana karairaya tana mishi rungwade rungwade kaga matasa suna taruwa a bakin shagonta ko a bakin wurin da take wara ko ba a samu ana samu ko ba a samu a ba za ku faɗa ba saboda yanzu ana faɗin abin da 'yan mata ke yi ko akwai wata yarinya da muka ganta kwanan nan mun je wani guri ne haka mun tsaya sai aka zo sai aka sai wani abu a gurinta na manta ko gyaɗa ne ko menene wani abu dai aka saya a gurinta sai take ce ma 'yar uwarta kina da canji ta ce ba ta da canji akwai wasu 'yan matasa ba su wuce shekara 15 ba a gurin wani kana da naira kaka ban sai ce eh ina da shi ta ce to ba ni ba shi sai ɗayan yarin ya ce mata kin san in ni ne kika karɓi abina in baki ban kuɗina ba kin dai san abin da nake miki in kika karɓi abina baki ban ba kin dai san abin da nake miki dan Allah zaka ko kai aka baka aka me zaka fassara in ta karɓi kuɗin shi ba ta bashi ba ta san abin da yake mata ta ce eh din haka ita irin nata sana'an kenan to duk haramun ne wannan shi yasa sai annabi ya ce ba za ka ci kunyan Allah ba sai ka tsare cikinka sai ya ce wa ma hawa da abin da ke kewaye da cikin me yake kewaye da ciki bari mu dauko dalla mu dauke shi ta sama in aka tambaye ka menene babban abin da ke sama a cikinka za ka ce zuciya to kenan sai kin yi bakin kokari baki gurbata zuciyanki ba sai zuciyanki ta zama tsarkakakkiya tsaftatacciya shi kuma wannan yana da buƙatun faiki ne tukuru yanzu ina faɗin cikin takaitattun kalmomi a nan wannan majalisar amma wallahi sai kin koma makaranta sai kin je kin karanta Qur'ani kin karanta sunna kin zauna a gaban malamin islamiyya sun rika karanto miki tafsirin Qur'ani kina jin dabi'un da Allah subhanahu wataala ke umuntun bayansa an rika karanto miki hadisai kina jin abinda Allah ke so da abinda Allah bai so ana karanto miki tarihin sahabbai kina jin yadda suka yi rayuwa cikin tsarki rayuwa cikin san Allah da manzansa to a lokacin nan ne zaki iya gyara zuciyarki amma in ba haka ba sai dai ki taho ma hauma da mene innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ce duk wanda kaga yana ƙaryan tsoron Allah to ƙarya yake yi masu tsoron Allah kadai su ne malamai a cikin al'umma ba fa ni na faɗa ba karo ta ce kaji wannan malamin wato din ya ga wato shi malami ko to ba ni na faɗa ba Allah ya faɗa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah kadai fa sai da Allah ya kawo innama innama masu balaga sun san abin da innama take ne duk inda aka kawo innama to duk abin da bai shiga wannan cycle din ba an yi fatani da shi sai Allah ce innama abin sani kadai yakhsha Allah waɗanda suke tsoron Allah a cikin al'umma al-ulama su ne malamai su kadai ke tsoron Allah a cikin al'umma wanda ya san Allah ya san annabi ya san haƙoƙan annabi a wuyan shi duk da yake harka ta biki ne ana dan sa dan rika ana dan yin raha bari mu dan yi wata yar raha karama mu yi rahan koko dai mu ci gaba kawai da zafafawa ai dan yi rahan ko to kun dai san cewa kowace soyayya tana da alama kamar yanzu kaga alaman ango Abdul Jabbar yana san Amina kaga yazo ya biya sadaki gobe za a daura musu aure to wace ce take jin cewa tana kaunan annabi sallallahu alaihi wasallama wace ce take jin manzon Allah na ta ni ga Allah duk wace take jin nata ne kawai Allah ya muku albarka ga wata na hannu bibbiyu masha Allah masha Allah masha Allah Allah ya kara muku albarka to amma jama'a kowace soyayya tana da hakika kowace soyayya tana da hakikaninta wace ce kuma za ta gaya min haƙoƙan manzon Allah a wuyanta haƙƙin da annabi ke da shi a wuyanta akwai haƙoƙa kusan guda 12 wace ce za ta gaya min haƙoƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke kanta ya nuna tana san annabi soyayya ta gaskiya ke ina wace ta daga hannu biyun nan da ita za mu fara ko haƙoƙan annabi a wuyanka guda 12 nake so bari in gaya muku kaman guda 3 ko 4 na ɗaya dai kaga wajibi ne kai imani shi domin Allah ce ne tu'minu billahi wa rasulihi don wajibi ne ku imani da Allah sannan wajibi ne ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kauna sama da kowanne irin halitta a ban kasa ba iyaye ba ba ƴaƴa ba ba miji ba ba gida ba ba dukiya ba sai ka kaunaci manzon Allah sama da kowa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سيكاك أو نشاء النبي سمدوا إنا أبو بونك دا تفاس دا إياي دا إياي دا دوكيا دا جداجي دا سناء دا ككي دا وعي دا كون إلما أبو نبيونيا سيكاك أو نشاء النبي سمدها to amma za a gane kauna ne yanzu idan manzon Allah ce kai can sai zuciyanki tace miki gaskiya kake sai kika ce wallahi bari in bi na zuciyan don Allah wane kenan kika fi kauna zuciyanki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da ka abin ba wai ko a baki bane ka ce dai Allah ya sada mu da annabi eh amin amma sai kin yi aiki zama da manzon Allah cikin gidan aljanna ba karamin abu bane to kin ga zuciya kenan sai kin gyara zuciyanki yana daga cikin abin da ke kewaye da cikinki sannan in aka fito ta waje kuma ta ciki zuciya idan aka fito ta waje kuma fa menene ke sama da cikinki ai kirjinki da abin da ke dauke da kirjinki shike sama da shike kewaye da cikinki ta sama sai kin kiyaye shi ina zaki sarrafa shi ina zaki sarrafa wata yanzu ta dauki kirjinta da sinadaran da ke kirjinta to hakanan za ta tari batun zuka ba za tana jefa su cikin halaka bayan Allah ki adana ƴan kayanki akwai wanda Allah ya ce su ne ya halasta ma daga ƴaƴanki sai kuma iyayen ƴaƴan sannan idan kika koma ta gefe hagu da dama akwai hannaye sai kin tsara hannayenki ba za ki taba ba sai abinda Allah ke so ba za ki dauka ba sai abinda Allah ke so ba za ki daka ba sai inda Allah ce ai duka ba za ki kiyin duka ba sai inda Allah ce a bar duka ta gefen hagu da dama ke sannan in kika dan sako ta ƙasa me yake kewaye ciki babban abin da ke kewaye da ciki ta ƙasa shine tsarecinki sai kin tsare tsarecinki annabi ya ce babu yadda za a yi ka ji kunyan Allah sai ka tsara kai da abin da kai ke dauke da shi ciki da abin da ciki da abin da ke kewaye da ciki wai duk wannan wai ina kokari in kawo muku ne cewa gangan jikin nan fa da Allah ya baki ba ya baki shi a banza bane kar ki dauka aina wane eh naki ne amma akwai tambaya akan shi ranar tashin alkiyama shine na koro waɗannan bayanan ina ga ya miki irin yadda ya waje miki tsara ji ki tsara gani ki tsara kaza ki tsara kaza ki tsara kaza kila an fahimce yadda kiyo jama'a musulmi to Allah subhanahu wata'ala ya gina miki gangan jiki ya kuma kyautata miki halittar gangan jiki kuma yace akwai makoma a gare shi ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir a wata aya Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka wannan duk yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala Allah shi da ya kera ki ya gina ki a inda ya ga dama kuma ya aje halittar ki hakan kuma akwai tambaya akai ranar tashin alkiyama shi yasa tun farko sai yace ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me mantar da kai me shagaltar da kai daga malicin ka Allah a wata aya yana cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci jinsin dan adam amma fi kyau mafi nagartan halitta abin nan halitta Allah subhanahu wataala da ya halicce ki da irin waɗannan zubi masu kyau sai ya dora miki ki tsara waɗannan abubuwa guda goma sune na kawo hadisi tun farko hadisin da nana Aisha ta ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ce waɗannan abubuwa guda goma suna daga cikin shari'ar annabawa abu na farko manzon Allah ya ce datsa gashin baki qassu shawari gashin baki a datse shi kar a bari gashin baki ya zaro zaro yadda zaka ga waɗansu har ma a cikin musulmi ana samun wannan da cikin kafirai sai kaga wani ya bar gashin baki shi ga yinin gunin banƙyama hakanan kuma idan da zai dauki wani abu ya sha sai kaga duk gashin bakin nashi ya baci gashi dai na daya bai kwaikwayi sunnan annabawa ba sannan kuma gashi zai ja maka kanshi bakin ciki da bakin jini saboda babu yadda za a yi wa anka sai da ka sa gashin bakin ka sai ka miƙo kuma ka ce insha waye zai gangance insha wannan ruwan to shi yasa ya zama a cikin shari'ar annabawan Allah ga baki ɗayan su shine mutun ya rika aske gashin bakin sa abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ifa'ul lihiya namiji ya bar gemun shi ya cika makil ba tare da askewa ba ba gemu irin gemun yan gayu ba wanda za a dauko cin aske nan nan sai ga an dan gyara shi an yi wani cycle haka wani kuma yayin shi dan yi shi wani triangle wani rectangle wani cycle wani wane ne ba irin wannan gemun na yan gayu ba manzon Allah ce ifa'ul lihiya ka bar gemun ka ya zama gayi nan a matsayin ka na namiji har malamai suna bayanin cewa ai gemu zinatul rijali adam maza ne ai ka samu namiji babu gemu to me ya bambancin shi da matarsa cikin ku ne akwai wacce take da gemu babu to da ke da mijinki duk ba mai gemu to waye mai gidan kenan shi yasa malamai da suke fassara fadin Allah subhanahu wataala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i suka ce Allah ya fifita jinsin maza akan jinsin mata daga cikin irin fifikon da Allah ya musu da Allah ya yi wa maza gemu ke ko banza dai kika kalli mai gidan kika gan shi gayi nan ga gemu nan ga saje nan ke kin san wannan shine namiji shine mai gidan in ya zare miki ido ke kin san dole kira zana ko barawo sai ya ji tsoron shi amma ya zo haba tas sunan wato ita salamatu koi ha ina nufin wai an aske gashin ba wani abin nan kila an fahimce yadda kyau to yana daga cikin sunnan annabawan Allah shi yasa ku lura da wani abu duk da yake na san da dama daga cikin mata ba kwa san gemu to wallahi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma shiryan annabawan Allah ne gabaki ɗayan su. Ku lura Kirista idan suna zana hotuna, sukan zana hoton Annabi Isa, duk da kasancewan makaryata ne, amma kun taba ganin Kirista sun zana Annabi Isa ba gemu? Idan ka kalli yadda suke zana Jesus misali, sai ka ga Balarabe kyakkyawa ga gemun shi layalaya, ashe ya nuna maka Kirista ma sun yadda annabawan Allah suna da gemu. Amma kenan kina nan idan ɗanki ya bar gemu sai a ce wai rashin kunya, bayan kuma shi ma ba shi kirkir gemun ba, Allah ne ya kawo mishi gemu. To kenan waye ya rashin kunya? Da haka sai an yi hatara. Abu na biyu kenan. Abu na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aswak, aswaki. Wannan aswakin ko irin icce da muka sani ana yi ai aswaki da shi, ko kuma ki samu brushin ki da makilin ki rika yin aswaki akai akai, saboda ki guje ma, warin baki. Na ɗaya dai manzon Allah ce yin aswaki yana yaddar da Allah, sannan yana gusar da ƙazanta, sannan kuma yana jawo maka farin jinin mutane. Kar ki je kina magana da mutane kin fuskanci ƙawan kina magana sai ta kau da kai, ina ji muje, bakin kina wari. Kuma ko azumi kike yi, a magana mafi inganci shine zaki iya yin aswaki ko da danyen ma. Haka nan a magana mafi inganci ko azumi kike yi, in kin tabbatar da ba za ki haɗe ba kina iya buroshi da makilin. In kina da tabbacin ba za ki haɗe wannan zakin ba, kawai za ki goge baki, kawai ki wanke ki tafi, babu ne. Malamai suka ce aswaki sunna ce ta Annabi, amma musamman a lokuta guda shida ko bakwai. Lokaci na farko, lokacin da kika tashi daga bacci, ya zo a cikin hadisi manzon Allah shar'anta yin aswaki a wannan lokacin. Lokaci na biyu, lokacin da zaki alola, hadisi musamman ya zo a kai. Haka nan lokacin da zaki sallah, hadisi ya zo musamman a kai. Haka nan lokacin da zaki karatun Al-Qur'ani. Haka nan lokacin da kika ji bakin ki na bashi, shi ma a wannan lokaci sunna ce ki ɗauki aswaki ko ki ɗauki buroshi da makilin ki wanke bakin ki. Haka nan lokacin da mutum ya shiga gida, haka nan lokacin da zai fito gida. Lokutan nan guda bakwai, malamai suka ce su ne lokutan da aka fi son a yi aswaki, kamar yadda ya zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama. Haka in ya kuma. Ila an fahimci yadda kyau. Abu na uku kenan. Abu na huɗu manzon Allah ce istinshaqul ma, shaƙaruwa, wanda kuma shi kuma wannan yana zuwa a cikin alula. Saboda shari'ar musulunci ba ta son ka bar hancinka ko ki bar hancinki da ƙazantan da yake wani yana kallonki yana jin ƙyamanki. Hanci wuri ne wanda yake yana tara ruwa, tara datti, ƴan ƙura-ƙura da ake shaƙa, irin wannan abubuwan. Idan ba ka shaƙa ruwa ki fyace, to hancinki zai ta tara abubuwan da yake na datti. Wanda daga bisani kuma sai ka ga wani ya je haka a zauna a ce da Allah ka fyace majina mana, sai ba ka ga inda hancinka ya yi abin nan ba. Irin da za ga ana maya. Duk wanda ya kasance hancin shi da ƙazanta za ga ba a son zama da shi. To yana daga cikin shirin annabawan Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanke ƙumba, yanke ƙumba. Wannan ƙumba wata tana nan tana ganin kamun gwaninta ne, ta bar ƙumbanta su yi zaro-zaro, irin yadda iyayenmu a da suke cewa kamun mutum mai cin kare. Duk wanda aka ga ƙumbunan shi sun yi zaro-zaro aka ɗauke shi sakarai ne. Kuma ƙumban nan yana tara datti. To wane ne zai aminta yanzu kin je kin ɗauko ƙumban ki duk gaya nan duk datti ya baƙi, kuma kin je kin yi tata, kuma ki zo ki ce za ki koko da shi miji ya sha? Za ki ɗauki kayan miya ki yanka, duk da tun ƙumban ki na koma cikin albasan da kike yanka da tumatir. Wannan akwai rashin tsafta a ciki, akwai rashin kan gado a ciki. Sannan ƙanƙanin abu yana iya sa ma ki jima kanki ciwo ko kuma ki jima wani ciwo. Kina iya jima mijinki ciwo, kila kuna ɗan wasanni ke da shi, ki je daga ya ce ɗan so samun bayana, ke kuma kina da ƙumba zaro-zaro, ki karce mai baya. Ai, ko ban za ki a sha tafi a rana? Abu na shida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aske gashin mara, aske gashin hammata. Yana daga cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ki bar hammatanki ga gashi a wurin, gashi kuma gurin kullun yana rufe, shine sai ki ji kina wari. Warin da ake cewa warin maza, warin mata dai, wani warin maza warin mata ga ai maza ba sa wannan in ba mace ta zama kamar wata ballaga za baya za a yi ta bar hammatanta da gashi wata tana nan hammatanta da gashi har yana gansa kuka idan tana aikin abinci zaka ga ruwa na biyo ta kaga wannan baya ga kazanta kuma sannan yana cutar da ita zai sa ta rika wari za a rika taka tsantsan gurin mu'amala da ita abu na nawa kenan na bakwai kenan ko abu na takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da aske gashin mara shi ma gashin mara kaman gashin hammata ne akwai wacce zaki ga kullun zata je ce tsarki gurin yana taɓa ruwa kuma kullun gurin ana sa tufafi yana rike shi iska bai shiga to in baki rika wari baki menene kuma galibin infection da ake zaki ji an ce wai mata infection duk kazanta ne fa wannan infection din da kike ji wani sanyi da waye duk galibi na kazanta ne wallahi ta bar gashi ta je ta tsarki ruwa na wurin wata kuma ta je ta bayan gida bata iya ma wanki tsarki na bayan gida ba haka za ta sa hannunta ta jika ta dauko wannan kazantan bayan gidan duk ta gama tattara shi a gaban gashin nata kuma ya koma cikin gabanta daga karshe in bata kamu da ciwo ta kwarajin gaba ba me za ta yi shine sai kaji ana cewa kai matsi masu maganin gargajiya duk sun gane mata kazantan su yayi yawa sai a cewa kai matsi kuma suna kai matsi ba ba sa yi bane akwai matan da yake ma wallahi wari take yi kuma galibi saboda irin wannan rashin tsafta ne to abu na tara sai manzon Allah yake cewa da kuma kama ruwa mutu na tsallake daya gasul barajum duk wata gaba da take dan irin tattakuran nan tana iya tara datti to manzon Allah ce a rika kula da ita ana wanke ta kun ga dan tsakankanin yatsu din nan gurin guyo-guyon abin nan yatsu a rika kula da shi kun ga hammata a rika kula da shi gefen kunni cikin kunnan tsakankanin ƴan yatsu bayan kafa cikin tafin kafa irin wa'annan guraren a rika kula da su ana wanke su ana kauda dattin da ke cikin su manzon Allah ce yana daga cikin shari'ar annabawa duk cikin cibiya a dan samu dan wani sabulu na musamman a rika wanke cibiya in ba haka ba sai ka ji cibiyar mutum tana wari sai ka ji cikin kunnin mutum yana wari kuma gashi kunnin nan yana da tasiri akwai lokacin da ake da bukatun kunnin nan kila kun gane abin da nake nufi to ku yara da baba da ku nake yi ba yara ba da ku nake ba ina da iyayen ku ne kunnin nan ana bukatun shi akwai lokacin da ake da bukatun shi ko kuma na kida to na karshen sai suka ce shine yin kaciya zamu jinkirta shi mun dai faɗo wannan abubuwa guda tara a gurguje kuma mun yi wancan shimfiɗan irin yadda Allah subhanahu wataala ya gina miki halittar jiki da kuma irin yadda zai miki tambaya akan halittar gangan jikinki mun yi magana akan kiman gangan jikin dan adam musamman kuma gangan jikin kiyamaci mun yi magana akan wannan sannan kuma mun yi magana akan kunyan Allah subhanahu wataala sai mutun ya tsara kanshi da abin da kanke dauke da shi ya tsara cikin shi da abin da ke kewaye da cikin sannan kuma a ƙarshe mun karkare da lissafo waɗannan abubuwa guda tara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kidaya su a cikin sunnonin annabawan Allah gabaki ɗayan su to dan wannan takaitaccen lokaci nake fatan abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin duniya da lahira Allah kuma ka sanya albarka da alkhairi mai yawa a cikin wannan zamantakewa na aure wa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.